ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 جواتن شدا وتن جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دج مكة زوا مدينة هذا هكرا دبو تياد تري حدود 40 دبيو وندي زو دي دي ترى gawatan ainihin wato biyu a Gregorian calendar 2021 wannan shine kaset din mu na 36 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz na ad-doctor al-allama Abdul Azim al-Badawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi basu manta ba mun tsaya a ithmu man akharaha ila al-istirari zanubin mutumin da ya jinkirta sallar la'asar har rana ta fadi ko kuma ta kusa faduwa mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tilka salatul munafiqina waccar ita ce sallar munafikai yajlisu mutun ne zai zauna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarqubu shamsa yana kiwata rana yana kallon rana yana kura mata ido yana ji yana gani hatta idha kadat baina kanat baina qarnai ash-shaytan har sai lokacin da rana ta zo kan ko tsakanin kafannin shaydan qama fana qaraha arba'an la yadhkuru allaha illa qalila sai ya ainihin wato sallace ta ya caccake ta kwaya hudu inji manzon Allah la yadhkuru allaha illa qalilan baya ambaton Allah sai dan kadan wannan hadisi fassara ne ta ɗaya daga cikin ayoyin da suka zo suka bayyana haka da Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da munafikai innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula to wannan shine ma'anar wannan hadisi ya dauko ne dan ya fassara wata aya muna addu'a Allah ya kiyaye mu daga yin sallah irin ta munafikai zamu tahi istihbabu ta'jilul maghrib wa karahatu ta'khiriha an so a gaggauta yin sallar magriba daga zarar rana ta fadi kar a tsaya jinkiri liman yazo a sallaci magriba wa karahatu ta'khiriha da kuma wato an kyamaci jinkirta sallar magriba sallar magriba abin kyama ne a jinkirta yinta lokacin ta yana yi ake ainihin wato ta da ita saboda ba ta da lokaci mai ainihin wato tsayi lokaci ne gajere take da shi dan haka daga an jinkirta ta to za a samu matsala na fitan lokaci an uqbata bin amir radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama qala لا يزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم صحابي عقبة بن عامر الأنصاري الله يهدى مديه الجنة متم مدينة ني من زعم الله صلى الله عليه وسلم يتي إنزي عقبة بن عامر لا يزال أمتي بخير الأمة تابزاس قشيبا تكين الهير الدنيا دلاهرة aw ala alfitrati ko kuma annabi yace al'umma ta ba za su gushe ba suna kan tsari da tafiyar addinin musulunci addinin Allah al'umma ta ba za su gushe ba cikin wannan yanayi ala alfitrati aw ala ko kuma ala bi khairi ma lam yu'akhiru almaghriba matukar ba sa jinkirta sallar magriba to ba za su gushe ba cikin alherin Allah ma'ana idan dai mutane suna gaggauta yin maghrib daga zarar lokaci yayi annabi yace to waɗannan mutane suna cikin alherin Allah ma'ana mafhumul mukhalafa kenan na wannan magana duk mutanen da suka dora jinkirta yin sallar magriba to basu gushe ba kuma cikin sharri in dai za su dinga jinkirta magriba ba za su yi ta kan lokaci ba to ba za su gushe kuma cikin sharri ba kamar yadda indai za su dinga yin ta akan lokaci to ba za su gushe ba cikin alherin Allah. An gane magana da kyau ko? Hatta tashtabikan nujumu, indai ba za su dinga jinkirta magariba ba har sai taurari sun cukurkuɗe, har sai taurari sun cakuɗe. Abinda ake nufi da al-ishtibaku ay al-ikhtilatu, wato cukurkuɗuwa da cunkosan taurari. Ka san idan dare ya riga ya shiga sosai to a lokacin ne hasken taurari ke bayyana, haka ne, sai a gansu. To su sukan yi sallar magariba tun kafin dare ya shiga har taurari su fito su bayyana ga su karara. To wannan idan suna haka inji manzon Allah to suna nan a cikin alherin Allah. Amma idan za su bari har duhun dare ya gama shiga har taurari su bayyana ga su nan a cukurkuɗe a cakuɗe da juna hasken su ya fito fili, to lalle suna cikin sharri. Jama'a kun fahimci maganar da kyau ko? Saboda haka wannan hadisi yana nuna mana wato mustahabbancin wato gaggauta sallar maghrib da kuma karahatu ta'khiril maghrib, wato kyamatar da musulunci yayi dangane da jinkirta sallar magariba. Allah ya bamu ikon kiyayewa. Wannan hadisi da muka ji hadisi ne hasan, hasanun sahihun, karanta sahihu sunan Abi Dawud zaka samu wannan hadisi. وعن سلمة بن العكوى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. دغ صحابي سلمة بن العكوى شغبان ما سغودن صحابان منزان الله كينا سلمة بن العكوى جماعة har doki yake bawa abin nan menene abin da yara suke cewa ana yaran nan na babbaka rata babballe ku rege ko yawa doki zai ba wa rata yace yi gudunka iya gudunka in ya tsinke a guje sai ya wuce doki saboda tsabar gudu. Gudu idan aka hada ku tsere da shi idan ya zo ya wuce ka sai ya zo ya nemi guri ya zauna yace zo ka wuce sai ka wuce kana jin cewa ka gama da shi idan ya tahi daga ya pal 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 sai dai ka ji ya dafa kafadarka ya tarar da kai ya wuce kawai. Shi ana training da mutane, ana hada mutane tsere, shi in an tahi da doki ake hada shi tsere. Yana da gudu ko ba shi da shi? Salamatu ibnul akwa kenan, shi ne mutumin da yana kiwon dabbobi sai kyarkeci ko mu ce kura da Hausa, wanda ya kyarkecin ma da Hausa ne aiko, to amma da yawanci an fi gane ta da kura duk da cewa suna ganin kyarkeci daban kura daban. Kyarkeci daban kura daban, amma kusan jinsin su iri ɗaya ne. To kyarkeci sai ya zo ya wafci akuya a cikin me, a cikin garken dabbobin shi, ya fitar da gudu. Ka duba dai gudu irin na kyarkeci. Wallahi Salamatu bin al-Akwa sai ya ajiye sandan kiwon shi ya kure masa gudu ya kama kyarkecin ya danne ya kwace akuya. Yanzu wannan yana da gudu ko bai da gudu? Na fata an fahimta. Ya bara bakin shi ya zara akuyar daga jikin shi ya ajiye akuyar a gefe yace bismillah, in kana so mu buga kuma da ni da kai bismillah. Kaga yanzu in kai ne zaka ce to tunda dai abin ya tsaya a iya akuya ni na tsire da raina to a sauka lafiya. Wallahi shi yace ba isa gudu da akuyar ba ma, ya bi shi ya danne shi ya kwaci. To sai Allah ya bude bakin kyarkecin, sai kyarkecin ya tirje yace yanzu bawan Allah na fito tun safa ba abin da nace, ina hango ka da garken awaki sai na ji ni Allah ya kawo min abinci na, na zo na dauki yar kwaya ɗaya zan yi kalace, yanzu ka zo ka kwaci ba za ka bar ni in ci abinci na ba. Kyarkeci yace ikon Allah. Yau kuma kyarkeci abin nan Salamatu yace ikon Allah. Yau kuma kyarkeci da magana. Yau ga abin mamaki yace a'a, ai ni ba ni ne abin mamaki ba. Yace kai ne abin mamaki. Yace ga annabi nan na ƙarshen zamani da Allah ya turo, yana nan yana ana ta imani da shi ana tafiya aljanna, kai ka zo ka biye wa kiwon awaki. A lokacin bai musulunta ba. An gane magana da kyau ko? Da ya ji wannan magana sai ya ce to lalle akwai abu mamaki a nan. wasu malamai da suka zo sharhin hadisin suka ce sai bar masa akuyar sai ya tafi gurin manzon Allah, wasu kuma suka ce a sai ya tafi da akuyar shi, kai dai kerkeci ka bada mu'jiza kai jawabi, amma akuya dai alharamin giya wai a gidan liman. An gane maganar da kike ko ya tafi da akuyar shi, yana zuwa sai dai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da farko dai yayi kalmar shahada ya karba addinin Allah, sannan sai ya miƙe ya ce ya rasulullahi kaji dalilin da yasa nazo nayi imani da kai, muna ta jin labarin ka, muna da ganin cewa abin da kake faɗan nan ba gaskiya bane, to yau dai sai ga kerkeci yazo ya mana wa'azi. Sai annabi ya ce to miƙe kai jawabi al'umma duk su ji, dama Allah madaukakin sarki ya ce kiyama ba za ta tashi ba har sai dabbobi sun yi magana. An gane maganar da kike ko? Dan haka daga lokacin da kerkecin nan yayi wa Salamatu ibn al-Aqwa magana, to daga wannan lokaci kiyama ta kusa, yanzu shekara 1400 da wani abu, kaga ko yanzu ta tashi ba laifi ai ko? Ko yanzu ta tashi ba laifi, shekara 1000 wasa ne. To Allah ya sa mu dace. To shine Salama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kana yusalli al-maghriba, ya kasance yakan sallaci sallar maghrib, idha gharabati shamsu, idan rana ta fadi, idha idan ta taso fi'ili madi a gaba. To malamai sukan ce idan kaza ya faru to addab kawai shi ayi kaza, ma'ana bi mujarrad ghurubi shamsi la yasta'khiru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an salatul maghrib, daga zarar rana ta fadi to manzo Allah baya jinkirta ta da menene, ta da sallar maghriba. An gane ku? Kamar yadda yace idza quntum ila salati faghsilu wujuhakum, daga zarar za ku yi sallah to ku wanke fuskokinku, ma'anar haka kenan daga kunya alwala me saura sai ta da sallah, ba magana tsata lokaci sai a ta da sallah kawai. To shine dan haka annabi ya kasance daga zarar rana ta fadi sai ta da sallar ainihin wato abin nan sallar maghriba, yana sallatar maghriba, wa tawarat bil hijabi, haka kuma idan ainihin wato ta bawa hijabi baya, ma'ana ta bawa sararin samaniya baya, ta fadi ba a ganinta, shine tawarat bil hijab, abin da ya tare ta al hijab, to daga ta bashi baya ta shiga bayan shi, da kana kallanta yanzu to daga ta fadi sama ta tare yanzu baka ganinta, annabi sai ta da sallah. Wannan ya nuna koda da shauran haskenta a sama, in dai gululunta da kwallon ranar sun fadi to magana ta kare. Jama'a kun fahimci magana? In dai kwallon ranar ya fadi koda ga gululunta a sama, to manzon Allah baya jinkirta sallar menene? Sallar maghriba. Kawai sai ta da ita, wanda wannan shine asalin sallar a lokacin sallar maghrib. Kuma shi yasa muka ce dukkanin salloli suna da lokutan da suke farawa da lokacin fitarsu, amma ita sallar maghrib babu wani specific lokaci da aka ajiye mata in ba faduwar rana ba. Lokacin fitarta kuma shine idza gaba shafaqu, idan wannan fatsifatsin rana ya bace to magariba ta fita, a lokaci guda kuma sallar isha ta shigo. An gane maganar da kike ko? Allah ya shiryar da mu. Istihbabu ta'khir al-isha ma lam takun mushaqqa, ita kuma sallar isha an so a jinkirta ta kar a yi ta da wuri matukar babu mushaqqa, ba wahalar da mutane a ci. Misali mitin ne ake yi bayan sallar maghrib, to sai zama kowa ana ta tattaunawa ta yi zafi, sai wani ya ce jama'a lokacin isha fa yayi, a ce a'a ai kowa yanzu babbar damuwar sa ma za a shawo kan wannan matsalar da ake tattaunawa. To a daidai wannan lokaci ba a maganar a sallaci isha yanzu, a babu laifi a ci gaba da tattaunawa har zuwa karfe 9 karfe 10:11, sannan in an gama mitin sai a tashi sai a yi menene, sai a yi sallah. Ta'alim ne ake yi, an zo gaba muhimmiya, amma kuma ga lokacin isha yayi, to kar wani ya ce mallan lokacin isha fa yayi, dare fa ya riga ya shiga da yawa, da Allah a tsayar da sallar abin nan karatun nan mallan mu yi sallah, babu wannan, kai tsaye sai a shiga menene, a ci gaba da tattauna abin nan ta'alim har sai an zo gaba tsayawa, sai a tsaya sai a tahi sai a sallar menene, sallar isha. ba kuma karatu ko mitin ba, duk wani muhimmin abu da ake yin sa in dai lokacin sallar isha ya shiga, to babu laifi dan an jinkirta a karasa wannan abun daga baya, sannan a zo a yi mai ayi sallah din. An gane maganar da kyau ko? Istihbab ta'khirul isha ma lam takun mashaqqa. An Aisha ta qalat ائتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب طائفة الليل وعامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نانا عائشة الله يحرم إتى جنة الفردوس take cewa i'tamman nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah ya zauna a gida. I'tamma shine ma'ana ya kame ya ki fitowa, yana zauna a gida, ya san lokacin sallar isha yayi amma sai bai fito ba. Zata lailatin, a wani dare annabi yana gida, ya san lokaci yayi amma bai fito domin ya sallaci sallar isha ba. Hatta dhahaba ammatul laili, har sanda mafi yawan dare ya tafi. Idan ka ce ammatul lail, to zai iya daukar ma'ana biyu, ko dai ya dauki da yawa daga cikin dare ya wuce, ko kuma ya dauki mafi yawan dare. Idan ka dauke shi a fassara farko cewa da yawa daga cikin dare, ka iya lissafa shi a yanzu ka ce karfe 10, karfe 10 da rabi, karfe 11. Idan ka dauke shi a ammatul lail, ka dauke shi da fassarar mafi yawa, mafi yawa, to zai iya daukar ma daga 12 abin da ya sama. An gane maganar da kyau ko? To har dai mafi yawan dare ko kuma wani bangare da yawa daga cikin dare ya tafi. Wa hatta na ma ahlul masjidi, mutane a cikin masallaci duk sai suka yi bacci. Annabi yana gida, tun yana jiyo hirar jama'a suna tattaunawa, ana maganganu, wasu suna karatu, wasu suna kaza, har ya ji murya ta yi shiru, duk yawanci sun yi bacci. Thumma kharaja, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito. Bayan ya ji gari ya fara shiru, al'umma sun yi bacci a masallaci suna ta jiran shi, sai ya fito. Faqala, sai manzon Allah ya ce innahu lawaqatuha, wallahi wannan lamun din lamul qasam ne. Innahu kuma yazo da har inna, wanda harfu nasbin ne wa tauki, karfafa magana ko lallai, la innahu lallai wannan lokacin, la waqatuha wallahi shine lokacin menene, lokacin isha. Laula an ashqa ala ummati, ba dan kan na kuntatawa al'ummata ba. Jama'a kun fahimci magana? Ma'ana me, ina ma'anar kuntatawa? Shine ita sallar isha an hana ai bacci kafin ta ko? To tunda mutali idan aka ce a batta har sai 10:11, wasu mutane da yawa za su yi bacci, kuma mutum zai so tunda an hana yin bacci kafin ta ya hana idansa menene bacci din, to kaga sai ya zama amme an takura shi. To sai annabi ya ce ba dan kan na takurawa mutane ba, tunda an hana bacci kafin isha, kuma an ce sai 10:30 za a yi ta. Wani saboda kwaɗayin karya saba wa Allah da kwaɗayin biyayya wa Allah zai iya hana idansa bacci, ko da yana ji, yana jira sai lokacin yayi an yi isha sannan ya je ya kwanta. To an aka yi masa haka kuma an kuntata mishi, to ba dan haka ba, ba dan haka ba, to da an ci gaba da sallatar isha a wannan lokaci. To da wannan hadisin ne kuma za mu gane ashe musulunci bai zo dan ya kuntata wa mutane ba. La ikraha fi din, babu kunta tilasti a cikin addini. Idan an ce ba tilasti, ana nufin ga wanda bai shigo ba, to ba za a tilasta shi a ce sai ya shigo ba. Amma idan kai tsalle ka shigo, to nan kuma fihi ikrah, akwai tilastawa, dalle dokokin musulunci sai ka bi su. Amma inda za a dauko maganar a dora ta ta dace, sai a ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora wa rai face abin da za ta iya. To tunda dan adam ba zai iya jure ya ta jiran isha har karfe 10:11 na dare ba, sai aka cire masa wannan kuntatawar, aka bar shi ya sallaci sallar isha akan lokaci. To amma sai aka bada option, aka bada dama cewa idan wani abu ya taso wanda za ku iya jinkirta isha har zuwa mafi yawan dare ko kuma mai yawa cikin dare ya tafi sannan ku sallace ta aka ce an halatta muku babu laifi akan haka jama'a kun bani magana da kyau ko to wannan shine saboda haka ita sallar isha babu laifi a ainihin wato jinkirta ta zuwa cikin dare wannan ba laifi bane balma in ba dan kar a kuntatawa jama'a ba to da an abun nan to da wannan ne kuma ya kamata limamin su kuma su ji tsoron Allah sai su gane cewa wato kuntatawa mutane da ake yi a harkokin ibada a takura mutane a hana su sakat wannan ba alheri bane kuma ba a harkar ibada ba duk wata harka ta rayuwa kada ku takura wanda kuke tare da su kar ka matsawa mutum kar ka zamanto mutum mai takura wanda ake tare yau an wayi gari da yawa daga cikin mutane suna hulɗa da wasu amma suna kuntata musu suna takura musu wanda wannan kuntatawa da wannan takurawa da ake yi wa wasu yana daga cikin dalili da yasa wasu suke janye jikinsu daga wasu al'amura na rayuwa ko kuma al'amura na addini na sha bada misali yanzu idan aka samu mutum daya a cikin family Allah yayi masa fatahi to ya shiga uku ya lalace a cikin family ko kowa idan ya tahi fa jama'a nahum jama'a in ya taso da damuwarsa sai zo ya jibga mishi tare da cewa yana kokari wajen ya kyautatawa dangi da yan uwa amma tun yana yi yana jin dadi har zai dawo yana yi a bisa dole tun yana kamewa dangane da cewa ana fata kura masa har ya kai matakin shi da kansa zai gaya wa ƴan uwansa cewa wallahi kuna damuna kuna takura ni mutane ba su da kara to kuma in ka dawo ka dauko wannan ka dawo cikin mu a harkar addini idan Allah ya hore mana mutum daya wanda Allah ya sa ya sacrificing cewa duk abin da ya taso na addini zai taimaka to duk kungiyoyin musuluncin nan sai su tunturu da kuma sai su rufa a kansa daga an tayi sai a ce ku je gurin wani muna da labari yana kaza yana kaza yana kaza wadancan su ma in sun tayi sai ku je gurin wani ko kuma wadannan din da suka je he karen jiya ya taimaka yau ma sai su kara yin kwamba su tafi gurin shi tun yana bayarwa yana jin dadi yana bayarwa yana kaza har daga karshe ya fara jin cewa an takura shi wannan bi yana daga cikin rahin tsari da rahin sanin ya kamata musulunci bai zo dan ya kuntatawa al'umma ba idan dai a ibada ta sallah annabi yana kaucewa abinda zai takurawa al'umma kada ya zama an hana su kuna ga irin yadda manzon Allah ya dau zafi akan Mu'az dan Jabal lokacin da ya sallawa jama'ar sa ya kuntata musu ya ja su sallah da tsayi annabi yace aturidu an takuna fattanan ya Mu'az so kake ka fitini jama'a ne ka ma'ana ashe kenan a musulunci ba a son fitina mutane su zama sun fitini ƴan uwansu ko dai fitina ka buga mutum waya ka ƙara bugawa ka ƙara bai dauka ba kai masa uzuri ba ka san me yake ciki ba amma wani idan ba an daga ba to an ci zarafin shi an ci mutuncin shi iza kana cikin wani yanayi ne ko baka ciki ba ma yi wa junan mu uzuri al'uzru an badira dole ne mu dinga yi wa junan mu uzuri a rayuwa kar mu zama mun fitini junan mu kar mu fitini junan mu a addini ne a rayuwa ne a mu'amala ne harkar kasuwa ne zaman office ne mu'amalar yau da gobe kada ka zamanto fattanan kamar yadda manzon Allah ya tsawatar wa Mu'az kar ka zama fitinan ne cikin al'amarin rayuwa da addini da zamantakewa da harkar kasuwa da harkar zaman office ya zama kowa da kai yake kuka wannan ba karamar matsala bace sannan ka dinga yi wa dan uwanka uzuri idan ka kira wayarsa bai daga ba ko kuma ka neme shi baka samu ganin sa ba ko kuma ya kai masa ya yi maka alƙawari bai cika maka ba ka tsaya ka bashi uzuri sau goma kafin ka zarge shi sau daya akwai wata kissa wata mai banƙaye dangane almara ce kamar ka iya cewa tatsuniya amma fihi ibratun a cikin in ma tatsuniya ce a cikinta akwai ibra akwai abun lura wata mata ce jama'a tana da kuliyarta wanda take musu kamar gadin gida hakan nan tana kula musu da gida duk wani bera sai ta rafke shi duk wani kadangare da ya damu jama'a sai ta cinye shi. Duk wani kaza ana jin dadin kuliyar nan ana hulɗa da ita a gida, ka san kuliya tana daga cikin at-tawafina alaikum. An tambayi manzon Allah, hadisi yana cikin muwadda ta Imam Malik, dangane da ruwan da aka zuba za a yi alwala da shi sai kuliya ta sa baki a ciki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi alwala da ruwan, fa innaha min at-tawafina alaikum, domin suna daga cikin dabbobin da musulunci ya bada dama su dinga kaiwa da komowa a cikin ku. Ina fata kun fahimci magana. An gane? Ya rage kuma yanzu idan ya wunta yana da wata guba a likitance, to nan kuma sai a dauki matakan da ba zai cutar da mutane ba. Amma ita ba kamar kare bane da alade da dai shauransu, tana daga cikin dabbobi kamar kaji, kamar agwagi da dai shauransu, cewa idan sun sa baki a ruwa matukar ba an ga najasa a bakin su dame game ba, to wannan baya hanawa ayi alwala da ruwan. To dan haka wannan kuliya tana ana hulɗa da ita. Me ya faru wata rana matar ta shiga wanka sai ta jiyo jinjirin ta yana tsala ihu a cikin uwar daki, yana tsala ihu da ƙarfi, gaugawa take, sauri take ta fito domin ta je ta ceci ɗanta akan abin da yake damun shi. Tana fitowa daga wanka da tawul a jikinta sai ta ga kuliya ta fito, kuliyar gidan ta fito daga cikin ɗakin da jini dame dame a bakinta. To me ya kamata ta yi? Sai ta leƙa ta ga me ya faru da ɗan tukunna kafin ta ɗau mataki, ko kawai sai ta yanke hukuncin cewa kuliya ta shiga ɗakinta ta yi waje-waje da jinjirinta. Sai ta yanke mata wannan hukunci. A fusace ta kalli nan tana neman abun duka, ƙarshe dai ta samu wani ƙarfe mai nauyi. Kuliyan nan ita kuma ta fito bakin ƙofar ɗaki, sai ta kalli matar, sai ta kalli cikin ɗakin, tunda ɗan ba ɗan adam bane balantana ya ce shiga ki ga me yake faruwa. Tana mata ishara ta higa ta ga abin da ke faruwa. Ina matan nan ta birkice kawai, kuliya ta cinye mata ɗadan haka bari ta ɗau mataki. Ta bi kuliyan nan da gudu nan ta yi tsalle ta faɗa can har dai ta samu dama ta make wannan kuliya. Ta faɗi ta yi burburwa ta shure ta mutu. Tana higa cikin ɗakin sai ta samu a he maciji ne ya higa cikin ɗakin. Ya hau kan ruwan cikin yaron ya fasa kai zai sari yaron, ita kuma kuliya sai ta hango. An zo cikin gidansu za a cutar da ɗan gida, don haka sai ta yi tsalle ta yi sufa ta je ta hau kan macijin. Ka san dabbobi su kuma suna da wani immunity, suna da wata kariya. Idan kana kallon animal planning za ka sha mamaki, sai ka ga maciji yana saran wata dabba amma kamar ba ita yake sara ba. Ina fata an fahimci magana. Kuliyan nan macijin nan ya sare ta, ta yi tsalle ta hau ruwan cikin shi ta yage shi da haka da haka da haka har sanda ta kashe macijin. Jinin macijin ne a bakinta, jinjiri babu abin da ya same shi. Wannan mata tana shiga sai ta ga jinjirin ta lafiyar ta sallau, ga gawar maciji a kwance, ashe kuliya ta yi yaƙi ne ta kashe maciji ba ɗanta ta taɓa ba. Amma kafin ta je ta ga me yake faruwa ta kashe menene, ta dawo ta zauna ta dinga rusa kuka saboda tana tunanin ta ɗauki matakin da bai dace. To jama'a, don Allah mu kaddara wannan wata almara ce, ba wai faruwa yi reality ba. Shin akwai ibra a ciki ko babu? Akwai. Dole mu dinga yi wa junanmu uzuri, dole ne mu dinga yi wa junanmu uzuri. Rashin uzuri ba karamar matsala ba ce. Yanzu wannan dabba aka yi wa amma ba a kyauta mata ba, da an tsaya an bi kwakwafin me ya jawo haka ta kasance, da ba a kashe ta ba. Bal ma inda ana ba da award, da an ba wannan kuliyar award, ko ba haka ba ne? Ka san Bature bai da hankali, shi har karnuka yake ba wa awon. Eh, har karnuka da kuliyoyi in sun yi abin bajinta. Ba ka ji kwanan nan an karrama wani kare ba? Har ma an saka shi a cikin kundin tarihin duniya, akwai wani kundin tarihin su wanda in kai bajinta sai a je a rubuta sunanka a ciki, kana cikin fitattun duniya. To shi ma wannan karan an saka shi a ciki. Allah ya shirye da mu. To wannan dai shine a takaice dangane da ainihin wato wannan. Dan haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba dan karya kuntatawa al'ummarsa ba, to da wannan shine lokacin ainihin wato sallar wannan sallar Isha. Wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito, Imam Tirmidhi ma ya rawaito shi an gane ko biduni lafazi gharabati shamsu da lafazin cewa ba shi bane ko mukhtasar na muslim sahihun ingantacce ne a mukhtasar na muslim kuma imam muslim ma ya rawaito shi ko to sai mu je karahatun naumi qablaha wal haditha ba'daha li ghairi maslaha an kyamaci ayi bacci kafin isha an kuma so an kyamaci ayi bacci kafin isha an kuma ki ayi tadi da hira bayan sallar isha li ghairi maslaha in ba da wata maslaha ta addini ba kun gane magana ba a bacci kafin isha in kuma an yi isha ba a zaman hira sai da maslaha menene maslahar tattaunawa ta addini meeting tattaunawa sulhu kokari wajen gyara tsakanin al'umma wata magana ta addini karantarwa da dai shauransu sannan sai hirar mutum da iyalansa da kai da matarka da ƴaƴanka bayan isha ku zauna ku tattauna mas'alar gida da yadda za a shawo kan matsaloli tambayar yara yaya assignment kun yi yaya karatu haddar kawana ka bayar karanto min daga guri kaza inji waɗannan abubuwa ire-iren su sune ake aka bada damar a iya yi bayan isha amma in ba su ba hira temple shimfida tabarmi kafa kujeru ko wallahi tallahi haramun ne a bayan sallar isha annabi ya hana an gane magana da kyau ko ba a so da haka shi yasa ma gara ma ka tafi gurin ta'alin din ajuma ba a yi isha din ba ko ba gara ba saboda daga an yi ishan bacci ake so a je a yi ba a so a yi ta wata hira da wani tadi to amma yau kaga yadda al'amuranmu suka dawo Allah ya yi an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana yakrahu an-nawma qabla al-isha wal haditha ba'daha daga sahabi abi huraira abdurrahman ibn sakhar abi barzata afwan abi barzata al-aslami Allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana yakrahu an-nawma qabla al-isha manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kyamatar yin bacci kafin sallar isha annabi ya karhanta haka baya su wal haditha ba'daha da kuma yin hira da tadi bayan menene bayan isha annabi ya hana ai ta hira da tadi bayan sallar isha hadisin nan imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito hadisi ne ingantacce al-imam abu dauda da nasa'i ma sun rawaito shi don haka dai kamar yadda muka faɗa wannan hadisi kai tsaye ba kwanta ba yana nuna mana karhancin yin bacci kafin isha mutum ya kwanta ya ta bacci kuma ba a yi sallar isha ba bai halatta ba haka kuma lokaci guda yana hana mu ci gaba da hirar da ba ta da alheri hirar da ba maslaha ta rayuwa ko ta addini a cikinta bayan sallar isha a zauna a yi ta wannan hira wannan bai tabbata a sunnar manzon Allah ba kuma idan ka kasafta hirarmu da taɗinmu da daddare kaso nawa kusan 85 cikin 100 hira ce wanda babu Allah da annabi a cikinta a wasu lokuta ma wata hirar da wasu tattaunawar akan shedanci ake gina su to kaga asalin abin da ake tattaunawar haramun ne ita kuma kanta tattaunawar ma haramun ce haramun kan haramun kenan abin da ake tattaunawar Allah bai yadda da shi ba sannan lokacin da ake tattaunawar Allah bai yadda ba da haka ka je ka yi addu'a ka yi ainihin wato yi bacci shi ne ya fi kuma na daga cikin hikimar da ta sa musulunci ya hana doguwar hira bayan isha in ba a kan maslahar addini ba saboda irin waɗannan hirarraki na cikin dare da su ne ake amfani duk wani ƙulla-ƙulla bari in faɗa muku duk wani ƙulla-ƙulla da ake ƙullawa na yadda za a kassara wani da yadda za a ci zarafin wasu da yadda za a kashe addini da yadda za a yi duk wata ta'addanci da daddare ake kulla shi kowa ya je ya kwanta duk dan arziki ya yi bacci dan banza kuma sai su tashi na fata an fahimta to wannan shine lokacin kadan daga cikin bayin Allah kamar misali malamai masu binciken ilimi da waɗanda Allah ya yi musu tagomashi na tahi su yi qiyamul layli da shauransu su ne kadai Allah ya ware da wanda kamar yadda muka faɗa suke hirar tattauna zaman gida da iyalansu su ne kadai Allah ya ware waɗanda ba a zargin abin da suke yi cikin dare amma in ba tahi za ka yi kai research na ilimi ba ko kuma kai dan boko ne yawanci da safe zuwa da rana baka da lokaci sai ka dawo gida a lokacin ne zaka yi karatun Qur'ani a lokacin ne zaka bibiyi karatuttuka a lokacin zaka saurari wani abu na ilimi wanda zai amfanar da kai in ba irin waɗannan ba duk wani abu koma bayan wannan wallahi haramun ne bayan salar isha jama'a mu ji tsoron Allah mu daina shi yasa Allah ya ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila an gane maganar da kike ku saboda haka wannan dare da kake gani lokaci ne na kullakulle da sauran abubuwa waɗanda ba su da kyau wanda ba su da kyau amma kuma lokaci ne na jin dadin ibada ga wanda suke bautawa Allah ko dai karatun Qur'ani ko tahi kai qiyamul layli wanda babu abin da ya kai shi dadi duk mutumin da yake qiyamul layli jama'a ba zai taba tabewa ba yana da alheri ba kadan ba qiyamul laylin nan kuma kar ka dauke shi da zafi ko raka'a uku zaka yi kai biyu kai wutri ka kwanta ko ita ka samu wallahi tallahi ba karamin alheri bane sannan ba dole he ka hadace qur'ani ba annabi ya kasance yayi qiyamul layli da aya daya ya maimaita ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa ya sake haka in ya gaji da karantawa sannan sai ya ruku in ya dago yayi sujuda ya dago yayi sujuda ya kare miƙewa sai ya ci gaba da karanta wannan ayar aya daya annabi ya qiyamul layli da ita saboda haka ba he ka haddace qur'ani ba sai kaza ba abinda ka sani din nan kai qiyamul layli da shi kuma kana yi kana neman kari to in ba irin waɗannan ba duk wasu harkoki da ake da daddare wallahi ba abin alheri bane kuma Allah bai yarda da su ba Allah ya shiryar da mu don haka an hana wannan wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة صحابي أنس بن مالك الله يحفظه ده أنس الجنة الفردوس يا شازاجي أبو رن عبد الجبار to amma alhakim waliyan Allah ya kama shi ko ba haka ba yawa duk wanda ya zagi waliyai dama Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da masoyana irin su Anas bin Malik irin su Abubakar irin su Umar manya-manyan sahabban manzon Allah kai kuma ka sa karar bara ba ka da wanda kake targeting na cutarwa sai su wallahi ba za ka gama lafiya ba to kadan kenan yanzu daga cikin bala'in da Audu Jabbari ya fada a cikin jama'a Audu Jabbari Jabbari fassara kuma ka je malamai su yi maka an gane ku kadan kenan daga cikin bala'in da Audu Jabbari ya fada ya taba irin su Anas ya ci zarafin su Allah ya bashi dama da ya kamata ya amfani da ita wajen raya addini ya bashi ilimi da ya kamata ya amfani da shi wajen raya addini da kare mutuncin Allah da manzansa da sahabbai amma sai ya maida wannan karatu nasa dalilin cin zarafin sahabban manzan Allah an gane maganar da kike ku yawwa dama Allah ya faɗi kwatankwacin su a cikin Alkur'ani cewa irin su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi amma sai suka zare daga cikin ilimin kamar yadda maciji ke fita a cikin sabashi watul alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min alghawin Allah yace walau shi'ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu Allah yace fa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath wannan kadan wallahi irin su Audu Jabbari ne Allah ya sauke irin wannan ayar akan su ga karatu amma na banza duk karatun da zai saka soki musuluncin Allah ka soki annabin Allah ka soki sahabban manzon Allah Allah wadaran wannan karatu mala karatu bai yi alheri ba shikenan dama su waliye idan ka taba su to ba so ka taba ba Allah ka taba kuma wani nan zai dau mataki akan ka to yanzu dai Allah ya hada shi da daidai da shi makaranta dai an rushe masallaci an ruguje shi kuma an ce ko kyaraskar a sake ji yayi to sannan alhamdulillahi rabbil alamin yanzu an sa an sa an ba da dama za a zauna a buga ƙaryar da yake ta yi cewa ya nemi a zauna an ki tare da cewa duk wanda suke bibiyar abin da ke faruwa san san duk maganar da Audu Jabberi yake ƙarya yake ƙarya yake tuntuni an nemi a zauna da shi akan waɗannan maganganu da yake faɗa cewa akwai su a Bukhari akwai su a Muslim akwai su a Tirmidhi Imam Ahmad ya rawaito wane ne an ci zarafin Annabi Abubakar arne ne Anas mutumin banza ne duka an ce yazo yayi probing malamai su nuna masa ba daidai bane ba haka bane yaki ya rubuta littafai da yawa su doctor Muhammad Rabi'u Umar Rijiyar Lemo kanan Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo sun ta masa raddi da mai da martani tun a littafan da ya dinga rubutawa akwai wani littafi da ya rubuta sunansa Asa Musa sandar Annabi Musa in ka ji maganar sunan littafin sai ka dauka tarihin Annabi Musa ne amma babu abin da yake a cikin littafin illa cin zarafin Ibnu Taymiyyah al-Harrani in banda Ibnu Taymiyyah ba wanda yake zaga Dr. Rabi'u Umar Rijiyar Lemo ya masa raddi ya rubuta littafi ya mayar masa da martani aka ya rubuta littafi a kalla sun fi guda biyar Dr. Rabi'u Umar Rijiyar Lemo yana mayar masa da martani mu muna nan da littafin an gane maganar da kyau ko duk ai annan muka zo ma ɗaya daga cikin malaman mu na Kano ahlus sunna ya zo nan ya mana lakta mai taken kifi yana ganin ka mai jar koma da littafin Audu Jabberi ya zo nan sai ya bude littafin ya karanto maganar shi sannan ya bude nasa kuma ya yi masa raddi kuma ya kalubalance shi ya fi sau 100 akan cewa in ya isa ya bada fili a zo a zauna da shi akan wannan matsalolin amma ya ki an gane maganar da kyau ko to mun so muke ma su Dr. Sani sun rabu da shi Allah ya saka da kasani Umar yace ya bar shi da su wakilansu ne su waɗannan matasa wanda Allah ya ba su ilimi an gane maganar da kyau ko a matsayin idan da ya yadda ya zauna sai su yi masa wankin babban bargo in suka yi masa wankin babban bargo dokta yace mu kuma sai mu zo mu yi dauraya an gane maganar da kyau ko yace to amma ya ki yadda a zauna so saboda haka yanzu an ba da dama an ba da sati biyu kowa ya je ya shirya mu cewa muka yi ma da su malaman namu za su yi hakuri ma da sun bar mu da shi mu ma kaɗai mun ishe shi wallahi kuma nan daga nan sai mu tada mota kawai waya wa wanda haka take mana baya Allah mu je mu waje wallahi tallahi in dai kai dalibin ilimi ne baka kai malami ba ko kai dalibi ne wallahi za ka iya kada Abdu Jabberi wallahi saboda duk abin da yake faɗa ƙarya yake faɗa magana ne sai a gutsuro ta nan sannan fassara da ke Allah ya bahi zalaƙar Hausa kan ba mamunsu ya ji Hausa ta bala'i amma Allah wadaran wannan Hausa da ya ji an gane maganar da kyau ko to da ke yana da zaurance da iya magana ke sa wallahi in Allah ya ba wa malami basira da sanin yadda zai isar da saƙo in ba kan layi Allah ya ɗora shi ba ƙaramin ɓatar da mutane zai yi ba ba karamin batar da mutane zai yi ba amma idan Allah ya dora shi kan layi na Allah da Annabi za a karu ka dubi Malam Ja'far Malam Allah ya bahi ilimi ya bahi samfarerar Hausa Malam wajen iya isar da sako kuma ya dora shi kan sunnar manzon Allah ka duba ribar da aka samu daga Malam Ja'far Malam ka dubi Malam Albani Zaria ga Hausa ga Turanci ga kuma ilimi ga sunnar manzon Allah ka duba yadda aka samu sakonni masu muhimmanci da waɗannan bayan Allah suka isar to haka Allah yake idan ya baka basira ya ɗora ka kan layi ba ƙaramin dacewa za a yi mutane su gane addini ta dalilin ka ba amma idan Allah ya baka ilimi ya baka yare na isar da sako amma kuma baka kan tafarkin sunna to barnar da zaka haifar Allah ne kadai ya san yawanta to wannan shine abin da Allah ya yi wa Audu Jabberi ya bashi ilimi ya bashi Hausa ta isar da sako amma kuma ya dora shi kan layin bata. Allah ya tsare mu daga irin wannan basira da irin wannan ilimi. To saboda haka yanzu dai za an shirya za a zauna, kuma muna nan mun shirya wallahi ko gobe malamin suka ce a zo a zauna, wallahi tallahi mun sani malaman mu a shirye suke za su zauna da shi. Haka kowa ya kasa kunni, bal naqzifu bil haqqi ni alal batili fayadmaghu fa idha huwa zahiqun wa lakumul waylu mimma tasqur. Allah ya ce bal ba haka bane, naqzifu al haqqa alil batil, mukan dauki gaskiya ne mu daki ƙarya da ita. Fayadmaghu sai ta turmushe ƙarya ta waje waje da ita. Fa idha huwa zahiq sai kaga ƙarya ta ji kunya ta lalace. Allah ya ce wa lakumul waylu mimma tasquna, bone ya tabbata ga abinda kuke dangantawa Allah na ƙarya wanda yake ba gaskiya ba. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, kace musu gaskiya tazo ƙarya ta wargaje ta lalace, dama ƙarya abun banza ne, innal batila kana zahuqa. To wannan shine abinda zai faru, wannan shine abinda zai faru a tattaunawar da za a yi. Kuma duk malaman mu da kasani yace duk malaman da ka yarda a cikin, zamu baka guda uku ka za uku mutum daya a ciki ku tattauna da shi, mun yarda in har ka ka da shi a tattaunawa to mu ma ka ka da mu. Yace mun yarda wallahi kowaye ka zaba a cikin su, wallahi in ka ka da shi mu ma ka ka da mu. Su ma sun ce da su za a zauna a gani. To yanzu kai in ba lalacewar mutum ba, dan tijaniya ma yace ba kai mutumin banza ne eh, wa me kuma ya shawara maka in ana ga fadan namu ne ahlus sunna. To yanzu ba wannan ba, yan tijjaniya ma sun ce Audu Jabberi mutumin banza ne, sun ce ma kowa ya hakura a basu da hisu wajajjaga shi. Ina fata an fahimta. Oh da haka wallahi ba daidai bane, amma tare da haka mu addu'ar da muke masa shine addu'ar shari'a, addu'ar shari'a. Mu muna da yakinin cewa idan Audu Jabberi wannan abin da yake faɗa tsakaninsa da Allah iya fahimta sa kenan, ba wai kwangila ya dauko ta ya dabata ba, wallahi Allah zai iya datar da shi ya shirye dawo kan hanya, zai iya shirye da shi. Domin an samu manya-manyan malaman duniya jama'a da suke kan bata irin wannan, da aka buga da su duk sun watsar sun dawo kan gaskiya. Ka je ka samu tattaunawar Usmanul Khamis da manya-manyan yan shi'an duniya malam, ka je ka samu tattaunawa. Duk da cewa matsalar da larabci ake yi, in ba larabci kake ji ba za ka gane me aka yi. Da yawa daga cikin su sun yi returning back, sun dawo, sun watsar da wannan abubuwan. Saboda haka inda gaske ne tsakaninsa da Allah iya fahimtar sa kenan shi, to wallahi za a fahimtar da shi cewa abin da yake kai kuskure ne, kuma zai iya dawowa kan hanya. Amma idan dama kwangila ce aka dauko ta ya dabata, kamar yadda Zazzaki ya dauko kwangila daga Iran ko ta yada shi an ci, to duk abin da za a faɗa masa, duk hujjar da za a tsere masa, duk abin da za a karanto masa, wallahi ba zai yarda ba. Saboda asali ba wai gaskiyar ne bai sani ba, ya san gaskiyar kawai ba zai bi bane saboda wata manufa. Don haka mutane su bambance, akwai wanda bacacce ne amma bacewarsa da rashin fahimta ne, tsakaninsa da Allah shi iya fahimtarsa kenan, kuma kokari yake tabbatar da gaskiya shi a nasa, amma wallahi bai gane bane. To irin waɗannan matukar tsakaninsu da Allah suke, wallahi sai Allah ya datar da su. Amma duk wanda ba wai da gaske bane, wallahi in dai dama kwangila ce ko kuma wata manufa yake da ita a gefe, to wallahi duk yanda za ka yi ya san gaskiyar dama kawai ya ƙetashe mata ne, ba zai mai ba, ba zai shiyu ba. Shi yasa Allah ya buga misali da su Fir'auna. Fir'auna ya san gaskiya, Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, sun yi jayayya da annabi Musa amma fa zukatansu sun san annabi Musa ne da gaskiya, su ƙarya suke kai. Yasa Fir'auna har ya mutu bai yi imani ba, saboda asali abinda annabi Musa ya zo Fir'auna fa ba bai sani bane, ya sani, ya san cewa kan ƙarya yake. Jama'a kun fahimci magana? Amma saboda me Allah sai ya faɗi dalilan guda biyu da yasa suka iya yadda su karɓi gaskiya. Allah ya ce wajahadu biha, sun yi jayayya da shari'ar annabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, amma fa zukatansu fa sun yadda da cewa annabi Musa da gaske yake yi. Me ya dalili? Sai Allah ya ce zulman wa uluwa, saboda tsantsar zaluntar kai da kuma tsantsar neman dagawa da san asali, suna so sai duniya ta ji labarin su. To kwalalle duniya ta ji labarin Fir'auna ko bata ji ba? taji amma labarin banza ko ba haka bane labarin daga ƙarhe ka tafi wuta ko to haka ne haka ne waɗannan atba'u fir'auna ne mabiya fir'auna ne galibin su haka suke ai an sa an yi muqabala da Sheikh Sana'ullah da Ahmad Gulam Al-Qadiani karanta littafin Nihayatul Alam na Muhammad Al-Arifi Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya ya kawo tarihin Ahmad Gulam Al-Qadiani hadda hoton shi sanda ya saka saboda abun ba wani dadewa ya harta ma bai wuce shekara 100 da wani abu ba abun ya faru Ahmad Gulam Al-Qadiani kwangilarsa Ingila ta dauka akan ya lalata musulunci dan haka malami ne na Allah da Annabi malami ne mai ilimi to amma sai aka dauki kwangilarsa aka danna masa kudi akan ya kawo rudani a musulunci tun yana magana cewa yana mafarkin Annabi har ya kai matakin da zai zo ya ce wa jama'a sai yayi mafarkin Annabi Annabi ya ce su yi abu kaza har ya kai ya fara kawo abubuwan da ba na gaskiya ba har ya kai ya ce yana ganin Annabi a fili har daga ƙarhe ya zo ya bayyana kan cewa yana ne shi ma ana masa wahayi har daga ƙarhe ya zo ya ce ai Annabin ma ba shi ne Annabin ƙarshen zamani ba shi shine ƙarshen zamani Annabin ƙarshen zamani to kaje ka nemi wani bidiyo clip na Audu Jabbeli ya fada da bakin sa yace shi yaje ya leka lahirin ma ya dawo kwarai da gaske ba ku ji ba ya leko lahira ya dawo to yanzu kaga irin take-taken Ahmad Gulam shi ma Audu Jabbeli ya bi wannan layin yace yaje ya leko lahira ya dawo an gane maganar da kyau ko to irin wannan ne in mun ce a gidan uwarwa sai wani ya ce mun yi zagi ko ba haka bane wato magana akwai rashin hankali da rainin wayo jama'a in ba raini ba yanzu ka ce mana wai ka je lahira ka dawo to abun fa da ya faru kenan dan haka Ahmad Gulam yazo yana cewa wai shi ma Annabin ƙarshen zamani ne ƙarshe dai Sheikh Sana'ullah yace to a zo a buga aka zo aka buga muqabala aka buga muqabala an kada Ahmad Gulam Al-Qadiani amma ki yadda ya sauka bukata kawai ake yi yace ya sauka duk mabiyansa su dawo musulunci amma saboda kar ya ji kunyar duniya yace hi bai yadda ba yana nan akan bakan shi ce fa ga dalilai yace a shi wannan kawai dalilan ƙarya ne hi bai yadda da su ba jama'a duk sun gane to sai Sheikh Sana'ullah yace to yanzu kan zamu kai matakin mu bahala dan dama abubuwan kashi kashi ne akwai muqabala akwai munazara akwai munakasha akwai mubahala kowanne da muhallinta da yadda ake yinta mubahala ita ce tunda an tattauna an baje dalilai amma an kasa wani ya sauka akan abin nan dinsa ko wanda ya kuskure ya ki yadda da kuskurensa to sai a zo a taro ai tofin alatsitsitsi alatsini wa mai ƙarya saka eh kine mubahala kine Allah ya kawo summa nabtahil fa naj'alla anatallahi alal kadibina mu zo mu takarkara mu ce tunda kowa ya kawo dalilai wani ka gane ba akan gaskiya kake ba amma ka ki to da ni da kai idan kai ƙarya kake Allah ya tsine maka albarka in ni ƙarya nake Allah ya tsine min albarka sai a watsi a haka to wallahi a jira a ga me zai faru to in ba Allah ne ya kiyaye ba kaga Audu Jabbeli wallahi sai an kai matakin mubahala da shi in ba Allah ne ya ki sai dai idan Allah ya sohi da hiriya in ba Allah ne ya sohi da hiriya ba wallahi sai an yi mubahala da shi an gane maganar da kyau ko saboda haka me ya faru Sheikh Sana'ullah yace to tunda mun kawo dalili kaki mun yi kaki sauka to a zo ai mubahala mubahala za ta tabbatar da waye ke kan gaskiya tsakanin mu da kai aka zo aka yi karatun Qur'ani duk wata addu'a ta sunnar Annabi aka karanto ta aka ce ya Allah ga wannan bawa naka ya zo ya ce shi ma Annabi ne ya murda ayoyin Al-Qur'ani cewa maka abinnan wannan aya ta cewa wannan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin yace khataman nabiyyin din nan wannan ta'un din a cire mata fataha a sa mata kasra shine asalin qira'ar walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyina ma'anar khatim kuma da larabci shine zobe ma'anar khatam kuma shine cikamaki da shi aka cika annabta sai ya ce a'a annabi khatimin nabiyina ne zoba ma'ana shi kwalliya ne shi a cikin annabawa ado ne shi ba wai ƙarshen annabawa bane haka ya dinga murda ayoyi irin yadda Audu Jabberin nan ya dinga murda hadisan manzon Allah jama'a haka Ahmad Gulam yayi duk ayoyin Qur'ani da suka tabbatar da manzancin annabi da ƙarshen annabawa shine annabi Muhammadu Ahmad Gulam gaba ɗaya murda su yace ba haka bane shine Sheikh Sana'ullah yace ya Allah ga wannan bawa naka ya murda ayoyi da hadisai yace shi shine ƙarshen annabawa mu ko mun ce ƙarya yake mu mun yadda annabi Muhammadu shine ƙarshen annabawa ya Allah idan mu ne muke kan gaskiya Allah ka taimake mu shi kuma Allah ka kariya shi in kuma shine yake kan gaskiya Allah ka taimake shi Allah ka kariya mu ka san in baka shirya ba wallahi baka isa kai wannan addu'ar ba haka da ko ba haka ba in baka shirya ba tsakaninka da Allah ka san akan gaskiya kake baka isa kai wannan ba to amma dake Ahmad Gulam batacce ne ya yadda akai wannan addu'o'in malaman tarihi suka ce ba ayi kwana 40 mai kyau ba sai ga Ahmad Gulam an tsinci gawarsa akan shadda yana kashi ya mutu akan shadda ka je ka karanta tarihinsa Ahmad Gulam Al-Qadiyani shine yake da aqidar Ahmadiyya ba kuna jin aqidar Ahmadiyya ba sune mabiyan shi ɗan Ahmadiyya kuma wani abin mamaki ko kun san har yanzu akwai ɗan Ahmadiyya a duniyar nan har a Najeriya nan akwai su har masallatai suna da shi yasa wallahi na faɗi wata magana a khutubar da nayi ranar juma'an nan nace mutane su rike malaman su na sunna na asali wanda suka taso suna karantar da su sunna tun fil azal suna nuna muku Allah suna nuna muku manzon Allah suna nuna muku darajar sahabbai suna nuna muku mutuncin malaman sunna wallahi ka rike su gam duk wanda zai bayyana daga baya ka ce Allah ya albarka in yana kan layin malaman mu muna tare in baya kai ba ma tare da shi kawai wallahi in baka dauka kanka wannan matakin ba ko to akwai du'atun ala abwabi jahannama annabi ya ce akwai masu da'awa amma akan gabar wutar jahannama malamai ne amma annabi ya kira su akan gabar wutar jahannama an dauki kwangilar su ba su da aiki illa dagargaza addinin musulunci saboda haka dole ka a matsayinka na ahlu sunna ka dinga taka tsantsan yanzu musamman harkar social media nan malamai sai bayyana suke yi yau kaga wannan sabon malami yana bayani gobe ka in ba ka tsaya kan su ba sai ka zo ka dinga bibiyar malaman da ba na manzon Allah ba kafin ka ankara ka dauko dakon wata aqida saboda haka ayi hankali waɗannan malamai da Allah ya hore mana su yasa kuka ga muka yi ta akan waɗannan yara da suka dawo daga Madina suka zo suke zagin su malam Daurawa suka zo suna zagin su Dr. Sani Umar Lijiyar Lemu suka zo suna zagin su Dr. Abdullahi Gadon Kaya Dr. Ahmad Biyuke ina fata kuna fahimta me ye dalilin mu idan bamu ba waɗannan malaman kariya ba aka yarda yanzu su mutanen banza ne don Allah me ya shawara mana na sunnar manzon Allah a Najeriya ba a rusa sunna ba jama'a wallahi manufar kariya da kuma nuna wannan tafarkin da aka zo da hiba na gaskiya bane ba manufar ita ce kare sunnar manzon Allah ai annan na ba ku labari an jima fa da wannan ajanda ta rusa sunna fa gaje ka karanta as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami wani babban malami ne yana karatu a jami'a aji biyu Dr. Mustafa Subai yana aji biyu jami'a sai wani daga cikin lakcarori ya tashi a cikin aji yayi fata-fata da Abu Huraira yace babu wani mutum mai suna Abu Huraira a duniya ƙarya ne a cikin sunna kuma idan ka rushe Abu Huraira to ka rusa sunnar manzon Allah saboda malaman musulunci take suke masa da rawiyatul islam wanda ya rawaito musulunci gaba daya domin Abu Huraira abun mamaki yana da hadisai a kwakwalwarshi sun fi hadisi 6000 6000 yanzu idan ka ce ba wannan hadisan 6000 ai ka ce ba musulunci gaba daya jama'a kun fahimci magana yace ba Abu Huraira yi maganganu wannan bawan Allah Mustafa Subai dalibi ne a lokacin sai ya miƙe yace jama'a gobe iwar haka a dawo ni ma ina da lecture zan tabbatar da akwai Abu Huraira a duniya musulunci yayi wani mutum mai suna Abu Huraira dalibi ne jami'a ne gidan yanci lecturer ya faɗa ka ce ba haka bane yes ka ce kuma kana da hujja ka kawo hujjojinka guri ne na baje daddalin hujjoji da dalilai ka baje hujjojinka kawai shikenan yazo ya tsaya dalibai aka dandazo hadda shugaban jami'a aka cika hall Mustafa Subai ya miƙe ya dinga zubo dalilai mala ya dinga kwararo hadisan manzon Allah ya dinga kawo ayoyi ya dinga kwatin maganganun malaman sunna tsabaragen yadda ya fata-fata da wannan lecturer shugaban jami'ar yana miƙewa sai ya ce wannan dalibi a aji nawa yake aka ce yana aji ɗaya ne aji yana aji biyu ne level 2 yake yace mun bahi doctora yace mun ba wannan lecturer ta sa mun bahi doctora daga yau ya gama jami'a jama'a dama ba ilimi bane jami'a to yana da hime ya shaura yace ku rubuta kawai ku bashi shine aka sa wa littafin as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami sunna da matsayinta a wajen kare addinin musulunci doctor Mustafa Subai saboda haka wannan agenda ta rugurguza malamai da rugurguza sahabbai da tarwatsa bayin Allah da suka wa addini hidima ba fa yau aka fara ta ba an juma ana yin ta amma wa ya'aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal mutazandiquna Allah ya kine musulunci ba zai rushe ba wallahi ko da zindikai ba sa so sai musulunci ya kai inda ake bukata kun gane maganar da kike ko saboda haka mu yi hankali da du'atun ala abwabi jahannam masu da'awa amma ƴan wuta wallahi ku yi hankali da su ku yi hankali da su malaman ka da ka saba da su suna karantar da kai sunna to shikenan ai ta tafiya Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka muna da alheri baki daya dan uwa lokaci ya tafi har ma watakila na dan gota kadan abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntube ko karancin ilimi ko karancin bincike da ni da ku Allah ya fahimta mana Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwar mu ya kara mana ilimi na tsoron Allah Allah ya tabbatar da mu akan sunna hatta al-maut subhanahu wata'ala ya kashe mu muna masu imani da Allah da manzon Allah da girmama sahabban manzon Allah da mutunta sunnar manzon Allah da karrama malaman mu na sunna kada Allah ya jarrabe mu da karkacewa da bata Allah ka saka mu hudatal muhtadina mu zamanto mu shiryayyu ne kuma jagorori ne a wajen shiriya wala taj'alna dallina almudallina Allah kar ka sa mu batattu kuma shugabannin batarwa ya Allah Allah ka taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin